Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan mai sauraro na biye da mu a satin da ya gabata mun fara tattaunawa akan cutar kendar biri da ke ci gaba da yaduwa a kasashen Afrika da ma duniya baki daya. A Najeriya dai hukumomin lafiya sun tsaurara matakai ta hanyar sa ido a hanyoyin shiga kasar don dakile yaduwar ta, amma a halin da ake ciki yanzu ana zargin mutum 830 ne suka kamu da cutar, yayin da aka tabbatar da cewa mutum 40 suna dauke da cutar, sai dai har yanzu ba a samu wanda ya mutu ba sanadiyar cutar. Haka kuma a ranar Talatan nan da ta gabata ne kasar Amurka ta baiwa Najeriya gudunmawar allurar rigakafin cutar ta kendar biri guda 10,000. Allurar rigakafin Genius wanda hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka ta amince da ita, an yi ta ne don rigakafin kenda da kendar biri ga manya 'yan shekaru 18 da kuma waɗanda suka haura shekaru 18 da ke da hatsarin kamuwa da cutar. A lokacin mika allurar da kuma karɓar allurar, ministan lafiya na Najeriya Farfesa Ali Fati ya nuna jin daɗinsa ga Amurka, ya kuma jaddada kudirin gwamnatin tarayya na inganta lafiyar al'ummar Najeriya. A hirar da muka yi da Dr. Muslim Bello Katagum a satin da ya gabata, mun ji yadda cutar take da hanyoyin da ake kamuwa da ita da sauran bayanai game da cutar. A wannan satin likita zai fara da yi mana bayani ne kan yadda ya kamata a kula da wanda ke fama da wannan cuta. Likita gare ka.
Daga cikin irin kulawar da ake ba wanda yake da wannan cutar, da farko dai shine automatically ana yin shi ne a asibiti. So kenan ba wanda mutum zai zo bane asibiti ya ce a bashi magani ko kuma a bata magani su kama hanyar su tafi gida su je su sha na kwana ɗaya ko kuma kwana biyu, a asibitin ma ana killace su. In aka ce killace su, wato ana isolating din su kenan, saboda kar su ci gaba da watsa wannan cututtukan ga sauran al'umma gabaki ɗaya. Kamar yadda ake killace wanda suke da Lassa fever, wanda suke da coronavirus, haka za a killace wanda suke da wannan mpox din nan. Bayan an yi haka kuma sai a fara symptomatic treatment. Symptomatic treatment shine kulawar da ake bawa mutane based on abin da muka gani. Misali, yazo da zazzabi, tunda akwai zazzabi, akwai ciwon kai, ana bada analgesics. Tunda akwai irin kasala da rashin karfin jiki, ana sa fluid don ayi rehydrating mutum, don mutum ya dan ƙara samun karfi. In akwai wani tsohon malaria, tsohon typhoid, tsohon ulcer, ko kuma wani cuta da mutum yake da shi, to shi ma ana treating din shi simultaneously while ana bawa mutum irin wannan drip da allura. Daga nan kuma sai a hau directly kan treatment din wannan mpox din. Sai dai wani gudu ba hanzari ba, babu wani standard magani da za a zo a ce okay, wannan shine maganin kendan biri, in mutum ya sha shikenan ya tsira. Kuma alhamdulillah, Allah mun gode maka, akwai maganin da ake amfani da shi na smallpox din, da in aka yi amfani da shi wa mpox zai zo da sauki, saboda both mpox da kuma shi wato ainihin smallpox din nan they are from orthopox viruses. Sai sa maganin su yake kamar haka, ma kuma cutar su ke kama, to haka ma kuma alhamdulillah wannan maganin zai yi aiki wa shi ma wannan cuta na mpox din nan.
To likita, shin kamar wasu irin magunguna ne hukumomin lafiya suka amince ma a yi amfani da su?
Daga cikin magunguna da rigakafi wanda Majalisan Kiwon Lafiya na Duniya suka amince da shi sun hada da kamar haka. Na farko muna da Cidonavir, na biyu muna da irin su Tecovirimat, na uku akwai irin su Acam 2000 vaccines, muna da irin su VIG which is standing for Vaccinia Immunoglobulin, muna da irin su ST246, tare da sauran su kala-kala irin su LC16 vaccines haka, wanda sai an zo asibiti ne aka tabbatar da mutum yana da wannan cuta za a iya bashi, sai a bashi kulawa da ya cancanta akalla na kwanaki masu dan tsawo. Sai da wani gudu ba hanzari ba, dan ya kasance cewa an gama treating mutum, ba shi yake nufin cewa wannan virus din ya fita jinin shi gabaki ɗaya ba, akan samu viremia. Viremia shine presence of virus in the blood. So when a virus nan da yake cikin jini kuma in ba a kiyaye ba zai iya ƙara wato ainihin nunkuwa, sai ƙara fitar da alamun da muka faɗa a baya. Shi sa yana da kyau mutum ya tsaya a bashi kulawa da kyau yanda ya cancanta, ko da ma zai satuka ne a asibiti a ƙasan killacewa wato shi wannan isolation din nan, tare da hakuri kuma sai ga insha Allah ta'ala an ci nasara.
Shin idan mutum yayi amfani da waɗannan magungunan da aka lissafa, yana iya warkewa?
Ba a cewa ko mutum ya gama warkewa da irin wannan cuta na mpox din, sai duka rajin na fadan nan wanda suka fito ko kuma sassa na jikin mutum sun bace gabaki ɗaya, wanda akalla haka yake daukan wata kusan biyu zuwa wata uku. Shi yasa ma bincike ƙara tabbatarwa cewa in dai mutum yana da mata yana da wannan cutan, yana da kyau inda hali in yazo saduwa da ita yana amfani da shi condom dan kare kasance cewa koda akwai sauran wannan cutar ya kara watsawa iyalin shi, hakan zai ci gaba da yi akalla na tsawon wata biyu zuwa wata uku bayan ya tabbata cewa wannan cutar ya fita a jikin shi ba wani alamu, to shine zai iya cire wannan condom ya ci gaba da saduwan auren shi kamar yadda ya kamata. Sai kuma ga wanda irin suke farauta suke kawo naman daji, ba laifi bane hakan. Laifin shine kasance sun kamo irin wannan dabbobin sun zo sun gasa ba tare da ya gasu da kyau ko kuma ya dabu da kyau. Haka ma wanda suke ba da kulawa wa dabbobin irin na gida kamar akuya ne, rago ne, tinkiya ne alal misali, yana da kyau in ya kasance ɗaya daga cikin wannan dabbobin da na faɗa suna da wani rashin lafiya, to ra zuwa ce sun kasa an yanka su an zo an dafa an ci. Inda hali in za a dafa a ci, to a tabbata ya dabu da kyau, duk wani cutar da ake sare wannan dabban tana da shi gabaki ɗaya ya riga da ya mutu kafin mutum ya ci. In kuma ba za a iya ba da irin wannan kulawa ba ko kuma rashin lafiyar dabban ya yi muni, to inda hali kawai kasance cewa an yanka ta an zo an samu guri an binne, kar a zo a ce za a ci nama wannan dabban, don ba abun mamaki bane cin nama wannan dabban shine zai kasance dalili na biyu da zai kasance wannan cuta kuma bai samu ya tafi gabaki da cin al'umman mu ba. Na uku kuma su ne ga wanda suke saduwa da mutane da yawa, musamman mace ne wanda take saduwa da maza da yawa, ya kamata ta kiyaye yin hakan saboda shi ma yana cikin hanyoyin da ake kamuwa da clade IB, musamman kamar yadda na faɗa a baya na wannan monkeypox virus din ko kuma mpox virus din nan. Haka ma kuma namijin da yake saduwa da mata daban-daban ya kamata kiyaye saboda ba zallan mpox ake iya kamuwa da shi ba, har da irin su HIV tare da other sexually transmitted diseases. Sai kuma mace mai ciki, inda har ta lura da ɗaya daga cikin alamomin da na faɗa, ta yi maza ta yi hanzari ta je asibiti a duba ta don a tabbatar da cewa wannan cikin da take ɗauke da shi yana da lafiya, haka ma ita ma tana da lafiya. Amma yayin da aka ce tana da kuma wannan cuta na wannan matsala, to don Allah kar ta daga hankalinta, sai ta yi haƙuri da tsaya asibiti a bata kulawar da ya cancanta. ‘Yan uwana ma’aikatan kiwon lafiya, ce mun ci gaba da kiyaye mu ma musamman ta fannin saka gloves, saka face mask, tare da saka duk wani abin da mun san cewa zai iya matuƙar taimaka mana gurin kare kanmu daga irin wa'innan mpox din nan tare da irin su lassa fever, coronavirus. Don mu tuna cewa duk lokacin da ake rashin lafiya, so gurin mu ake fara zuwa, to kare kasance cewa mu kuma ba mu protecting kanmu ba, mu zo muna ba wa'insu wanda su ne marasa lafiyar namu attention din da mu kuma ban bawa kanmu ba. Mu tuna cewa lafiyar mu shine na farko kafin mu ce za mu fara ba wani ko wata lafiya. Ga wanda aka tabbatar cewa kuma ya kamu da wannan cutar, har kasance cewa ya zauna a dakin shi, to inda hali duk abin da yake cikin dakin shi na ɗaya daga cikin biyu ne, in za a tabbata an wanke shi sosai da ruwan zafi da omo ko kuma kayan sabulun da an san zai kashe duk wani cuta, sai an wanke shi da kyau. In kuma an san cewa ba za a yi hakan ba, to yana da kyau duk kayan da suke cikin wannan ɗakin, kama da bargo ne, shi bedsheet din nashi ne, tawul din shi ne, hannun kofa ne, wato ainihin shi cajin wayan shi ne, da duk wani abu da yake cikin ɗakin, inda hali za a fitar da su ne duka a kona, shine based on abin da bincike ya tabbatar ya nuna. Dan hakan ne kawai zai tabbatar da cewa ko da ma wani ya zauna a wannan ɗakin ba zai iya sauke da saurin kamuwa da wannan cututtukan ba, saboda kamar yadda na faɗa ne, duk abin da mutum ya taɓa ko kuma mutum ya yi amfani da shi, to yana sauƙi da saurin kamuwa da wannan cutar. Haka ma kuma wanda suke sharing abubuwa irin su soso ne, hula ne, safa ne, himar ne, riga ne, to su yi haƙuri su bari wannan kuskure ne, ana sauƙi da saurin kamuwa da mpox, musamman in mutum yana da irin wannan ya gama yin zufa a jikin shi, mutum ya zo bai wanke da kyau ba, ya zo ya saka ko ya yi amfani da shi a cikin rashin sani, to ana sauƙi da saurin kamuwa da irin wannan mpox din nan.
Masu sauraron mu, kada ku sha a shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu, domin an ce rigakafi yafi magani. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
A